من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان حكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتي قبل كراتم من التفسير أيوم يوم الخميس رانا الخميس درن جمعة هذه ببرانا يوم 22 قوة رمضان هجرة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة كان هذا شكرا دبو ديا دا تاريخ دو دا 40 دا هدو wanda ya zama daidai da 13 ga watan Afrilu miladiyar annabi Isa ibn Maryama alayhi assalam, kana da shekara 2023 idan lissafin su ya inganta. Kamar yadda muka yi bayani yau daren Juma'a kuma ranan alhamis, wannan dare da muke ciki da gobe Juma'a ko da ranan Juma'a suna daga cikin lokacin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bayanin cewa man qara'a suratal kahfi ada Allahu lahu ma bainal juma'atayn, duk wanda ya karanta suratul kahfi to Allah tabaraka wa ta'ala zai haƙƙaƙa masa duniyansa da lahiransa da al'amuransa gaba ɗaya, wato daga wannan Juma'a zuwa wannan Juma'a. Shi yasa malamai da yawa suka ko suke bayanin cewa yana da muhimmanci musulmi ya rinƙa karanta suratul kafi a duk daren Juma'a ko kuma ranar Juma'a, saboda wannan hadisi da sauran hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda haka yana da kyau koda mutum bai haddace ba ya dauki littafi yana karantawa. Da dama daga cikin waɗanda suka ba da wannan sura muhimmanci a dalilin karanta suran a daren Juma'a da ranakun Juma'a, yasa suka haddace wannan sura da take da ayoyi wajen 110 kuma daɗin daɗawa nasofi da yawa sun tabbatar da cewa wannan sura suratul kafi tana da albarka, tana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Ɗaya daga cikin hadisin da ya kamata a ce mun ambata shine hadisin da annabi yake cewa duk wanda ya karanta suratul kahfi a cikin wata ruwaya daren Juma'a ko ranar Juma'a to Allah zai haskaka masa tun daga inda yake har ya zuwa Baitul Atiq. Ina ne Baitul Atiq? Dakin Kaaba. Yanzu tsakanin ka kai da kake Najeriya ko Niger da dakin Kaaba tafiyan kilomita nawa, milamilai nawa za a yi, ko kwanaki nawa za a rinka tafiya da kafa kafin a ce mutum ya tafi dakin Kaaba. Wannan yana gwada inda har mutum ya ba da muhimmanci ga karanta wannan sura a daren juma'a, da ranar juma'a, to ka kafin al'amuran ta duniya da lahira ana kyautata zaton Allah tabaraka wa ta'ala zai haskaka masa. Sannan kuma akwai waɗansu sahabban annabi a zamaninsa suna karanta suratul kafi, amma a nan ba a gwada cewa daren juma'a ne ko ranar juma'a ba. Wani yana karanta suratul kafi cikin dare, ya ɗaure dokinsa da irin igiya mai tsawo ɗin nan, saboda wani lokaci sukan ɗaure da wakansu da igiya mai tsawo yadda za a ba shi dama zai iya zuwa ya je ya yi kiwo kamar dai yadda ake ɗaure sauran dabbobi. Shi kuma a gefe yana karanta suratul kafi cikin dare ne, sai yana ganin kamar wani abu yadda ka san gajimare ko hadiri yana ta taruwa, yana ta taruwa. Shi kuma wannan doki yana ta tsalle, yana ta hayaniya. Duk lokacin da abin ya matso kusa sai dokin ya rinka tsalle yana hayaniya, da ya ga waje zai dagule masa sai ya bar karantawa. Washi gari da ya zo ya ba da labari ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai manzon Allah ya ce tilka sakina tatanazzalu ma'al qur'ani, a wata ruwaya tilka sakina tatanazzalu lil qur'ani, wato abinda ka gani din nan sakina ce. Sakina malamai sun tafassarori daban-daban, waɗansu daga ciki suka ce mala'iku. Shi yasa ma a ƙarƙashin wannan hadisi waɗansu suke da fahimtar cewa idan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka dace, to kana iya ganin mala'ika daga cikin mala'ikun Allah a nan duniya, kuma ba mutuwa za ka yi ba. Sai dai in ka haɗu da mala'ika daga cikin mala'ikun Allah, mala'ikan alheri, ya za ka yi? Tun daga sahabi yana karanta shi bai fahimci menene ba, ya tsorata da karantawa saboda yana gudun kada dokinsa ya rikice gaba ɗaya. A shi kuma doki ya ga mala'iku, ya ga mala'iku, shi yasa ya rikice gaba ɗaya. Wani ne waɗansu suke cewa idan sahabi bai fahimci menene yake sauka ba, kaga automatically bai ga ainihin mala'ika ba kenan. Amma sai dai zance mafi inganci, mala'iku suna rikida a kowace irin rikida wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su dama su rikide. Saboda haka in Allah ta'ala ya ga dama zai sa mala'ika ya rikida a sifan ɗan adam, wanda mai yiwuwa za ku iya haɗuwa da shi kamar yadda sahabbai suka haɗu ko suka ga waɗansu mala'iku amma ba su gane cewa mala'iku ba ne, sai da manzon Allah ya musu bayani ya fassara musu. Kai kuma za ka iya haɗuwa da mala'ika ɗin, idan ka haɗu da shi mai yiwuwa ma ku gaisa ku yi magana a halin tafiya ko a wani wuri ku rabu ba tare da ka gane mala'ikan ba, don zai yi wahala ka gane mala'ika ne. Kuma waye ma zai ce maka mala'ika ne, tunda babu annabi a yanzu, babu manzon Allah a yanzu, kuma annabi ya ce wala nabiyya ba'di, babu wani annabi bayana. Duk wani wanda ya fito bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace shi annabi ne, dan ciwatuwa ne, makaryaci ne. Duk wanda ya fito bayan manzon Allah yace shi manzon Allah ne, to ku tabbatar ba manzon Allah bane dan ciwatuwa ne, makaryaci ne. Waliyai ma da suke ce su waliyai ne, muna ce wannan shafa labari tuni ne. Allah tabaraka wa ta'ala ki ya san waliyansa na gaskiya. Ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata kenan. Saboda haka kowa yana iya zamowa waliyi, amma baka isa ka zamo annabi ba, baka isa ka zamo manzo ba, sai waɗanda Allah ta'ala ya zaɓa, kuma ya riga ya gama zaɓe, ya gama zaɓen ya rufe ƙofa kirif, tunda manzo Allah ya yi bayanin wannan. Don haka za ka iya haɗuwa da mala’ikan da ya rikide a siffofin ‘yan adam, amma ba mai baka tabbacin cewa wannan mala’ika ne. Su sahabbai da suka haɗu da waɗannan annabi ya ce mala’iku ne. Saboda akwai wani wanda ya ce ya ga waɗansu fararen mutane da fararen kaya ko da fararen rawani a hagun da daman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wani yaƙi. Manzon Allah ya ce ai mala’ika Jibrilu ne da Mika’ilu. Sannan kuma mala’ika ya rikide a siffofin ɗan adam, ko ɗan adam ya zo ya yi tambaya wa annabi, sahabbai suna nan suna zaune, amma ba su gane cewa mala’ika ba ne. Sai daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce wannan mala’ika Jibrilu ne, atakum yu'allimukum dinakum, ya zo ne domin ya koya muku yadda ake tambayoyi a cikin addininku, domin ku koyi addininku. To kaga lokacin da yazo yana tambaya suna ta magana da annabi, wani ma duka masa harara yake yi. Domin a bayanin hadisin da yazo ya zauna wajen annabi me ya faru? Wa da aka faihi ala fakhidaihi, ya sanya gwiwoyinsa dab da gwiwoyin annabi, ya sanya tafukan hannayensa a bisa cinyoyinsa, wasu suna fassarawa bisa cinyoyin annabi. Sannan kuma sai yazo ya buga tambaya wa annabi irin tambayan da sahabbai ba ta yi wa annabi. Ai dole su daka masa harara, kuma duk lokacin da aka baki amsa sai ya ce wa annabi sadaqta, kai gaskiya. Suka ce a'a, fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, mu mun ji mamaki. To wannan ya sa suka dan fara baya-baya, saboda tambayoyin da yake lafiyayyun tambayoyi ne, su kuma suna son su ji su kiyaye. Amma da ya gama tambayoyin sai ya kama hanya ya tafi. Sai bayan makwanaki ko bayan wani lokaci shine annabi yake tambayan su, a tadri man sa'il, qalu Allah wa rasuluhu alam, qala fa innahu jibril atakum yuallimukum dinakum. To yanzu ka hadu da mala'ika, waye zai sanar da kai ka hadu da mala'ika? Babu. Don haka mutum zai iya karantawa saboda wannan daraja. Idan kana karanta suratul kahfi kana jin wani rugugugugu, kana wani jin rugugugugu, to sai ka ci gaba da yi kana lafiyayyun addu'o'i. Allah ya sa dai kana da gaskiya, ba munafiki bane kai. Kuma wanda bai da gaskiya ya ga zai rikice, zai tsorata. Saboda haka ba wai daren juma'a da ranar juma'a karanta suratul kafi yake da muhimmanci ba, a hadda sauran ranaku da darare gaba daya. Amma abin da ya sa ake keɓance daren juma'a da ranar juma'a, saboda manzon Allah nan ya ambaci haka. Allah ya sa mu dace. Ya ku ‘yan uwa, a ci gaba da karatunmu na tafsir. A yau insha Allah ta'ala za mu kammala da suratul mujadala. Za mu tashi daga inda Allah ta'ala yake cewa innal ladhina yuhatuna Allah wa rasula.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي.
Bada bayani su ihalil munafikin. Bayan Allah ta'ala ya mana bayanin mumunan hali na munafikai fil akhirati, a ranar tashin alkiyama, wa kasaratihim alkubra, da yadda suka yi hasarar rayuwarsu ta duniya gaba daya. Abana Allah ta'ala sababa kasaratihim, sai Allah ya karin bayani dangane da dalilin hasaransu. Wa huwa mashaqqatu Allahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shine sabawansu ga Allah da manzonsa. Wa mukhalifa awamirihuma, da kuma yadda suka saba wa umanninsu gaba daya. Kuma amara an qada'ihi al-mukram, sa'annan cikin ayoyin da za mu karanta har yanzu Allah ta'ala zai ambata mana hukuncinsa wanda ya yanke. na cewa ko munafikai sun so ko sun ki, ko kafiran Yahudawa sun so ko sun ki, ko kafiran Nasara sun so ko sun ki, ko kafiran mushrikai sun so ko sun ki. Allah tabaraka wa ta'ala sai ya daukaka addinin sa, kuma sai ya daukaka masu addini. Sai kataba Allahu la aglibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun adhim wa hazimata a'da'i. Sannan za a ba mu labari yadda Allah ta'ala zai karya ainihin makiyansa. Shi yasa aya ta farko Allah ta'ala ya ce innal ladina yuhaduna Allaha wa rasula, lalle waɗanda suke ƙetare iyakan Allah da manzonsa, ulaika fil azallin, waɗannan suna cikin ƙasƙantattun mutane. Ay innal kuffara, lalle kafirai, almu'anidina, masu taurin kai, almukhalifina awamirillah, masu kauce wa dokokin Allah, wa nawahi, da abinda Allah ta'ala ya tsara na shari'a, walladhina yujanibuna alhaqqa, waɗanda suke nisantan gaskiya, wa yu'aduna alislama, suke adawa da musulunci da musulmai, yaj'aluna anfusahum fi haddin, to suna sanya kansu ne a cikin wani iyaka ko wata iyaka wanda take da hatsari. Wa sharru llahi wa rasuluhu fi haddin akhar, to suna gefe wajen hatsari shari'an Allah da kuma sunnonin manzon Allah, suna gefe sun yi hannu riga kenan. Hum fi jumlatil maglubina, to lalle waɗannan suna daga cikin ƙasƙantattu waɗanda kuma ake rinjayensu. Wa fi jumlati man hum adallu khalqillahi ta'ala, a cikin halittun Allah sun fi kowa ƙasƙanci da wulaƙanci. Don ba yadda za a yi Allah ya halice ka ya maka ni'imomi iri daban-daban, sannan ya tsara maka dokoki ka ce ba za ka ji ba. Ai babu ƙasƙantacce kamar ka. Kuma kai ɗan adam Allah ya baka hankali, idan dabbobi sun saba su ba su da hankali, amma kai an baka hankali. Ta hanyar hankalin ne ma ka gane kuɗi, ta hanyar hankalin ne ka gane ka yi gida ko ka nemi sana'a ko ka mallaki abu kaza da kaza. Ai saboda hanyar hankalin ne har kake samun ilimi, kuma kake kirkiro waɗansu abubuwa. To me yasa ba za ka gode wa Allah ba? Me yasa ba za ka yi biyayya wa Allah da ya halice ka ba? Me yasa ba za ka yi da'a ka bi dokokin wanda ya maka waɗannan ni'imomi daban-daban ba, wanda ba za ka yi lissafinsu ba? Don haka duk wanda ya kauce wa dokokin Allah, ya kauce wa sunnonin manzon Allah, to hakika sun yi hannu riga da ainihin daraja da martaba duniya da lahira, ya jefa kansa cikin kaskanci. La tara ahadan adalla minhum, ba za ka taba ganin wani wanda ya fi su wulaƙanta ba. Sawa'un fi duniya, ba mamaki a nan duniya, bil katli, a yi jihadi na gaskiya a kakkake su, wal asri, ko a kama su fursunonin yaƙi a wulaƙance, wattardi min ad-diyar, kuma a fatattake su daga gidajensu ko su yi addini ko su zauna. Kama hasala lil mushrikin, kamar yadda ya faru ga mushrikai a zamanin manzon Allah da kuma khalifofinsa. Wal yahud, haka ma abinda ya faru ga Yahudawa a zamanin manzon Allah da zamanin khalifofinsa masu daraja, kamar yadda za mu gani a farkon turan da za mu karanta nan gaba insha Allahu ta'ala. Wa fil akhira, ranar takin alkiyama kuma, bil khizi, da wulaƙanci a hannun mala'iku iri daban-daban. Wan nikal, da kuma ainihin mugunyan azaba. Wal azab, da kuma mulkusuwa, wanda za a azabtar da mai taurin kai da gidan wuta ko wanda Allah ya wulaƙanta shi. Kama qala ta'ala, kamar yadda Allah ya ambata cikin suratu Ali Imran, ya ce rabbana innaka man tulqi lin-nara faqad aqsaytahu wa ma liz-zalimina min ansar. Ya Allah, duk wanda ka shigar da shi gidan wuta, to ka gama kaskantar da shi. Ba ruwan Allah subhanahu wa ta'ala da matsayin wannan mutum ya duniya. Sawa'un gwamna ne ko mataimakin gwamna ko ɗan majalisa, sawa'un basarake ne ko hakimi ne ko mai gunduma, sawa'un miloniya ne ko biloniya ne ko kuma wani mai faɗa aji ne, in dai bai bi dokokin Allah ba a nan duniya, ranar takin alkiyama kaskantar da shi za a yi. Allah ya kare mu. Wa ma liz-zalimina min ansar, lalle waɗanda suka zalunci kayukansu da kaucewa dokokin Allah, to waɗannan ba su da mataimaka. وهذا انذار بعظيمه اداء الله وانا انغله مكي ان الله قومي كرفنتو da fawon ku da takaman su a nan duniya to alahira ba komai bane warwa suke kuma wulakantattu ne wala aya jumla istinafiya li ta'lil khasratihim wannan aya tana gwada mana dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala zai kaskantar da mushrikai da yahudawa da nasara saboda kauce hanyar Allah yasa duk musulmin da ya kauce hanyar Allah to shi ma yana cikin wannan tawagara na tashin alkiyama. Allah ya kare mu. Shine Allah ta'ala ya ce kataba Allah kuma Allah ya rubuta ya tabbatar ya buga sitar ya ce la aglibanna ana wa rusuli lallaini da manzannina wallahi lallai sai mun yi rinjaye. Shine la aglibanna asalin kalman aglibu sai aka kawo la lamul kasar sai aka kawo nunu tawkida saqila a karshe asali aglibu fi'lu mudari'i ne marfu'a bi dammati zahira walakin litifalihi bin nuni tawkidi saqila fa asbaha hadha alfi'lu mansuban bi nuni at-tawkid as-saqila wannan la na farko din yana karfafa magana ne la aglibanna la aglibu to ba zai yi karfi sosai ba idan mutum ya ce la aglibu wallahi zan yi rinjaye ko lalle sai na yi rinjaye amma la aglibanna kaga ma ya fi daɗi ya fi karfi wallahi lalle zan yi rinjaye la wallahi na lalle don ka zo fasara haka za ka yi fasara ine la aglibanna ana Allah ta'ala ya ce ni wannan ma ya sake fitar da damiri don la aglibanna wa damiru damiri na adalla alal fa'il la aglibanna sai na yi rinjaye damiri shine Allah ismul jalala Allah subhanahu wa ta'ala amma sai Allah ya fitar da ana ya ce ni wa rusuli da kuma manzannina manzannina za su yi rinjaye ko da suna zuwa wajen yaƙi ana karya suna zuwa wajen yaƙi ba sa cin nasara to dai a ƙarshe su ne za su samu rinjaye rashin nasarar da suke samu kuma jarabawa ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yasa karka ɗauka cewa kai mutumin kirki ne a nan duniya komi zai rinka tafiya maka sumul ba zai yi ba idan kana tafiya sumul ɗin sai ka samu ƙwarza ne kana tafiya sumul wani abu ya takke ka kana tafiya sumul wani abu ya zo ya ɓata maka rai wani abin ma kai ta nema ba za ka samu ba kama canza hanya ko ka canza layi domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara maka lada ya ƙara maka daraja ai tunda banzan Allah ya jagoranci yaƙi aka je yaƙi guda ɗaya a ci nasara wani lokaci ba za a ci nasara ba wani lokaci ya je ya gama yawo da sahabbai su wahala abinda suke son su cimma ba su ainihin cimma shi 100% ba to kaga ai ba wanda zai zo ya ce komi na sai rinka tafiya perfect 100% wane shi ai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana akwai darussa masu yawa daga rayuwa da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma dai duk yadda aka juya Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya yi alkawari ya ce kataba Allah la aglibanna ana wa rusuli lallai ni da manzanni na za mu yi rinjaye lallai ya lalla wannan mun rubuta shi kuma mun buga ta ma kai a wata kira'a wa rusuli maimakon wa rusuli wa rusuli da ainihin sukun inna Allah qawiyyun aziz lallai Allah tabaraka wa ta'ala mai tsananin karfi ne kuma Allah mabuwaye ne ai hakama Allah wa kada Allah ya hukunta ya tabbatar fi sabiqi ilmihi al-azali ainihin ilmin Allah na tumfil azal anna Allah wa rusulahu lalli Allah da manzannin sa humul ghalibuna bil hujjati sune masu rinjaye da hujja wa sayfi wa nahwihima sannan kuma da makami da makamancin su inna Allah qawiyyun ala nasri rusuli lalli Allah mai karfi ne bisa taimakon manzannin sa ghalibul li'ada'i kuma Allah mai rinjayen makiyansa ne wa hadha kama qala ibn kathir kamar yadda babban malamin tafsirin nan Ibn Kathir yace qadarun muhkamu, wannan wata kaddara ce wanda Allah ya hukunta. Wa amrun mubramu, wani al'amari ne wanda Allah ya kulla ba mai warwarewa. Annal aqibata, lalle karshen mai kyau. Wan nusrata, da ainihin nasara. Lil mu'minina fi dunya wal akhirah, da ainihin bayin Allah mu'minai ne a nan duniya ko a gobe lahira. Wa hadha bishara, kuma wannan yana gwada mana albishir ne bi nasril mu'minina ala al kafirin, cewa lalle Allah zai taimaki mu'minai bisa kafirai. Wadansu suna bayanin cewa cikin asbabun nuzul akwai lokacin da ake bayanin cewa lalle da Rumawa da Farisawa musulunci zai samu galaba a kansu. Wala sun ce bayan an yi yakin Badar ne, da aka yi yakin Badar sai musulmi suna cewa ai duk kafiran da muka haɗu da su sai mun murƙusa su, ba sun ɗauki darasi ba a Badar, kaza kaza kaza. Sai munafikai ƙarƙashin jagorancin Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul a birnin Madina suna ce haba sun haɗu da Qurayshawa kawai, yadda kuka san ƴan mata haka suke, wanda ba su iya faɗa ba, ba Jarumawa ba, kuna maganan Farisawa da Rumawa. Ai Farisawa da Rumawa ba kan wallafa ba ne, duk wanda ya ce za ku samu nasara a kansu ƙarya ne, kar ku yarda da wannan. Shi ne aka ce Allah tabaraka wa ta'ala sai ya saukar da aya su kutum ya ce kataballahu la aglibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz, kowace irin gwamnati ce ma wa inna Allaha qawiyyun aziz. Gwamnatoci nawa aka yi a duniya suka rushe gaba ɗaya, annabi da kansa ya ba da albishiri ya ba da labari, saboda zamaninsa ya samu waɗansu gwamnatoci masu ƙarfi a duniya. Sai idza halaka kaisaru fala kaisara ba'da, wa idza halaka kisra fala kisra ba'da, wa idza halaka fulanu fala fulana ba'da, aw nahu. Yace idan sarkin ainihin Rumawa ya halaka da gwamnatinsa, to wata gwamnati ba za ta sake taki ba sai dai wata daban, amma ba wannan ba. Idan sarkin Farisawa ya halaka ya tafi da gwamnatinsa, to babu wata gwamnatin da za ta sake taki kuma kai tasiri sai dai wata, sai dai wani baki ba. Kuma in kun duba za ku gani ko duniya ma haka ne, yanzu ana ce masu ƙarfi America da kaza, don Allah ya maka tsawon kwana sai ka ji sun zama labari. Saboda a can baya akwai gwamnatoci masu ƙarfi su suka danne kowa sai abinda suka fala, yanzu kuma sun zama kabaru kana faja'alnahum ahaditha. Ina manya-manyan shugabannin ƙasashe wanda sun tsufa sun ki sauka, yanzu ina suke? Waɗansu kashe su aka yi, waɗansu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ne ya kashe su, waɗansu an musu juyin mulki sun gudu sun zama ahaditha, labarin da ake karantawa kawai. Ko mu a nan ƙasan akwai shugabannin da aka yi su abin tsoro, wanda kana cikin gidanka kana tsoron ka yi maganan wani shugaban ƙasa, amma yanzu ina yake? Ba mamaki ƙasa ma ta cinye shi, yana cikin ƙasa, ƙasa ta cinye shi. Allah ya kyauta. Na'am, don haka munafikan da suka faɗi wannan magana suna ƙaryata albishir ɗin da ake yi, to Allah ta'ala ya ƙaryata su gaba ɗaya. Ya ce kataballahu la aglibanna da fi'ilu madi, kuma sannan ga alamul qasam ga nunut tawkid, sannan kuma ga fitar da lamiri ɓalo-ɓalo yadda ma babu wani kwane-kwane. Allah tabaraka wa ta'ala shi ne mai rinjaye da manzanninsa, inna Allaha qawiyyun aziz. Don haka wa qad tahaqqaqa zalika mirara, a can baya fa abubuwa da dama sun tabbata. Fa nasara rusulahu alkiram, Allah ya taimaka wa manzanninsa masu daraja. Ala aqwanihim, a bisa mutanensu mabambanta, ka kaumi Nuhu kaman annabi Nuhu da mutanensa, wa Hud kaman annabi Hud da mutanensa, wa Salih kaman annabi Salih da mutanensa, wa Lut kaman annabi Lut da mutanensa, wa ghairihim, da sauran annabawa da manzanni mimman mada waɗanda suka shude. Wa nasara rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma Allah ta'ala ya taimaka wa annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa man amana ma'ahu, da waɗanda suka yi imani tare da annabi, alal mushrikina, ajita mushrikan larabawa da sauransu fil jaziratil arabiyya musamman ma a tsibirin larabawa wa ala daulatai rumi wal fur da kuma dauloli na rumawa da farisawa da sauransu. Tankwacin wannan aya fadin Allah tabaraka wa ta'ala walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin lalle hakika kalman mutagabata ga ainihin bayinmu waɗanda suke manzanni mun riga mun rubuta tuntunin mun ajiye mun yi fitan innahum lalle su dinnan lahumul mansurun su ne waɗanda ake taimakawa su ne masu nasara wa inna jundana kuma lalle rundunanmu inji Allah lahumul galibun su ne masu rinjaye a duk inda suke. Yasa in kana rike da gaskiya ko da mutane suna watsewa to kar ka yadda ka sake a kwana a taki sai Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna matsayinka sai Allah ya gwada gurbinka. Ka rike gaskiyanka, gaskiya ba ta karewa amma ƙarya tana karewa. Bahaushe ya ce ƙarya fure take ba ta ƴaƴa, saboda haka ƙarya wata rana za a cin maka amma gaskiya ba za a taɓa kure ka ba. Waɗannan ayoyi suna cikin suratu Safa. Thumma bayyana Allahu ta'ala, sa'annan sai Allah ya yi bayani sha'anal mu'minina al'amalin mu'minai fi annahum cewa su mu'minai ɗin nan la yawatuna a'da' Allah su fa ba sa soyayya da makiyan Allah, ba ruwansu da makiyan Allah. Duk wanda ya kasance mai imani ba ruwansu da makiyan Allah. Wannan za a sake maimaita mana abinda aka yi ta ambata mana a can baya da kuma ƙarin bayani nan gaba kaɗan. Lokacin da Fati bin Abi Balta'a ya yi wani abu a zamanin Annabi aka saukar da farko-farkon wata sura can gaba, to a nan za a fara haska mana kamar yadda aka haska mana a baya. Aya ta ƙarshe kenan a cikin wannan sura, akramakallah.
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله
هم المفلحون. Allah ta'ala ya ce la tajidu qauman, ba za ka taɓa samun waɗansu mutane ba waɗanda suke yuminuna billah, waɗanda suka yi imani da Allah na hakika, wal yawmil akhir kuma suka yi imani da ranar ƙarshe. Tunda aka ambaci imani da Allah, aka ambaci imani da ranar ƙarshe, a cikin rukunan imani an ambaci guda nawa? Ina sauran suke suna tsakani? In ka yi imani da Allah, za ka yi imani da mala’ikun Allah, za ka yi imani da manzannin Allah, za ka yi imani da littafan Allah, sannan za ka yi imani da ranar ƙarshe. Mafiya yawa haka suke zuwa guda biyar, amma na shidansu imani da ƙaddara mai kyau ko mara kyau, saboda wani lokaci ba sai an ambace shi ba. In dai har mutum ya yi imani da Allah, da mala’ikun Allah, da manzannin Allah, da littafan Allah, da ranar ƙarshe, to ba sai an ce ƙaddara mai kyau ko mara kyau ba, domin ka san duk abin da ya faru daga hukuncin Allah ko menene. Shi yasa Allah ta'ala ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, waɗanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe. Malaman balaga suna cewa ijazi, maimakon a ambaci rukunan imani gaba ɗaya to sai aka ambaci na farko sai aka ambaci na karshe domin kwaloluwan shi ne Allah kuma inda ake jirewa karshen tikatika tikin ranar lahira saboda haka abinda suke tsakani to sun bata a tsakanin waɗannan saboda in kayi imani da Allah kayi imani da ranar karshe to abubuwan da suke tsakani masu sauki ne don ba za su baka wahala wajen imani ba don haka waɗannan mutane ana son a gwada mana cewa sun kai inna laha wajen imani ma'ana manya ne to su waɗannan mutane ba za ka same su yi wa duna suna ƙaunan ko suna soyayya da manhajallaha wa rasula su wanda ya ƙetare iyakan Allah ko ya ƙetare Allah ko ya ƙetare manzon Allah don abin da ayan ta faɗa kenan man haddallaha to ina zaka tadda Allah ma har ka ƙetare shi ina zaka tadda manzon Allah har ka ƙetare shi me ake nufi abinda ake nufi da man haddallaha ana nufin dokokin Allah yana nan irge cikin alqur'ani mai girma sannan wa rasulan da kuma manzonsa sannan akwai shari'a ko sunnonin manzon Allah suna nan jirge cikin hadisan manzon Allah waɗanda suka inganta babu hadisin da ba rubuta ba babu hadisin da ba tantance shi ba saboda haka zuwa yanzu to hadisan da suke ingantattu kusan malamai sun riga sun gama yake sai dai ana iya samun waɗansu malamai suna ganin saboda hanyoyinsu suna da yawa suna da inganci waɗansu kuma sai su ce a'a ai ko da hanyoyin suna da yawa akwai wane da wane da wane su idan sun taru fa sun yi yawa to fa ba sa iya inganta abu amma dai ingantattun hadisai waɗanda yake babu shakka a kansu suna nan bila adadin to duk wanda ya kauce wa dokokin Allah ko ya kauce wa dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to fa duk waɗanda suka yi imani na hakika ba sa kauna ko ba sa soyayya da waɗannan mutane walau kanu to ga inda maganan take abin da ya fi girma walau kanu ko da ko waɗannan masu adawa ko waɗanda suka kauce wa dokokin Allah da tsarin manzon Allah sun kasance aba'ahum iyayensu ne saboda a duniya babu waɗanda suke sama da iyayenka ko malamanka ma ba domin iyayenka sun haifa ba malaman za su karanta da yaran ne ai ba za su karantar da su ba sai iyaye sun haifa sannan malamai su karantar da su to ko da iyayensu ne suka kauce wa dokokin Allah ba za su saurare su ba musulunci ya riga ya raba walancan sun kauce ma dokokin Allah mushrikai ne ko munafikai ne waɗannan muminai ne to ba sa ƙaunansu ko da iyayensu ne yasa babanka ba zai sa ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu biyayya ayi musu da'a amma a cikin tsarin ayan da Allah ya ce ayi musu biyayya bai ce ayi musu biyayya 100% ba sai dai idan ba su saba wa Allah da manzonsa ba amma idan sun saba wa Allah da manzonsa wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuṭīhuma anan aka ce kai kar kai musu da'a amma duk da haka akwai rangwamen da aka yi wa sahibuma fi dunya ma'rufa duk alherin da ya kamata ka ba su kai musu yasa idan mutum yana tare da iyayensa ko da ba musulmi ba ne idan iyayen sun ce su ma a yi musu dinkin sallah sai kai musu mu ma a kawo mana kayan azumi za mu rinka ɗaukan azumi sai ka kai musu ba ruwanka da cewa ah kuna azumi ne ba ruwanka ɗauka ka ba su inda kawai za a yi dagaja-dagaja shi ne inda za a yi shirka ko za a yi girka ko za a yi tsafi ko za a yi ɓarna to nan ne za ka yi musu bayani ka ce addinin da nake yi bai yadda da wannan ba amma ka gina musu gida mai kyau saboda su ba musulmi ba ne ba wanda ya hana ka ka ba su abinci mai kyau ba wanda ya hana ka sannan kuma ka ba su tufafi mai kyau ba wanda ya hana ka ka ba su kuɗaɗen da za su kashe su yi walwala ba wanda ya hana ka ka zauna kana taɗi da su kana martaba su ba wanda ya hana ka musulunci ma ya maka umarni da kai haka amma wajen saɓon Allah ne aka je kar kai musu da'a wa sahibhuma fi dunya ma'rufa wattabi sabila man ana bayilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum. Allah tabaraka wa ta'ala yace idan kama bisu to da kai da su din gaba ɗaya waje na za ku koma kuma in muku hukunci ranar takin alkiyama. Kuma ranar da ka zo gabana iyayenka ba za su iya taimaka maka da komai ba ko su suka batar da kai. Shi yasa in hanyar bata ce suka saka karka yadda, amma ka kyautata musu iyakacin kyautatawa. Saboda haka bayin Allah masu imani na gaskiya ba sa ƙaunan waɗanda suka saba wa Allah da manzonsa. Walau kanu aba'ahum, ko da iyayensu ne, aw abana'ahum, ko ya'yayensu ne, aw ikhwanahum, ko ƴan uwansu ne, uwa ɗaya, uba ɗaya, ko uba ɗaya, ko uwa ɗaya, aw ashiratahum, ko ma danginsu ne, su ne waɗanda yake koma bayan waɗannan. Domin da aka ambace aba, ba a ambace ajdad ba, ba a ambace aba'ul ajdad ba. Bi ma'ana da kakanni da iyayen kakanni wa in alaw ko da sun je sun yi sama aw abana'ahum da aka ambaci ƴaƴa ana nufin da jikoki da tattaba kunne da ƴaƴayen su wa in nazalu ko da sun yi ƙasa aw ikwanahum haka ma ƴan uwansu kamar yadda muka ambata uwa ɗaya uba ɗaya ciki ɗaya kenan ko uba ɗaya ko uwa ɗaya da ƴaƴayen su kuma da ƴaƴayensu haka ko da abin yayi nisa aw akiratahum ko danginsu kaga ƴaƴan ƴan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya kaga bakwanu uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya kaga kawunaye kuma uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya kaga kakanni da sauransu duk waɗannan su ne akiratahum ko da danginsu ne kowaye a cikin danginsu. Akwai balaga cikin wannan tunda aka ambaci iyaye to an gama rusa abubuwa. Mutanen da sukan girmama iyayensu fiye da ƴaƴansu, amma mutanen yanzu suna girmama ƴaƴansu fiye da iyayensu. Matsalarmu kenan. Kuma ɗan da ka samu ba domin ubanka ba za ka samu ɗan ne? Saboda idan babanka bai je nemo uwarka aka ɗaura auren har Allah ya kaddara aka haife ka ba, ka zo ka girma kai ma kai aure za ka samu ɗan ne? Ya kamata a yi tunani. Shi ya sa fa aka samu sahabin da ko kuma wanda annabi ya ba da labari kafin ya zo ya tafi man kana kablaku, mutumin da yake yana tare da iyalansa da iyayensa. Idan aka je kiwon dabbobi aka dawo da su aka tatse madaran da ake sha shi ne abincinsu. In aka tatse da yamma kafin ya ba da matansa da ƴaƴansa sai ya ba da iyayensa tsofi. Wata ranar da ya daɗe bai dawo da wuri ba ana ta jiransa ya dawo da dabbobin ya tatse ya zo ya samu iyayensa sun yi bacci. Ya ce wallahi gaskiya ba zai fara ba da matansa ko ƴaƴansa ba sai iyayensa sun tashi daga bacci sun sha. Kuma yake ba zai tashe su ba. Yara ƙanana suna ta tsalle taki ya yi ya tsaya, suna ta tsalle a ƙafansa saboda suna son su kama ƙwaryar tunda su matansa ya za su iya yin haƙuri suna da hankali ko ƴaƴansa da suka girma. Amma yara ƙanana wanda kaga ta wani ɓangare ya kamata a ce ya tausaya musu ya ce a'a, ya ce haka suka yi ta tsalle suka gaji sai da suka yi bacci da yunwa a cikinsu. Sai da iyayena suka tashi na fara ba su suka sha da yake su riga sun tsufa ba wani abin kirki suke sha ba, amma shi ya fifita sai iyayensa sun fara sha kafin kowa ya sha. Shi ba ya maganan kansa da yake ya Allah idan na yi haka na girmama iyayenan nan saboda kai ne, saboda girman zafinka, saboda neman yardanka, ya Allah wannan dutsen da ya toshe mu a cikin kogo ya Allah ka buɗa mana. Sai ga shi ya maka. Allah ya yarda da aikinsa ko bai yarda da aikinsa ba? A to kai ka jara ba mana ka gwada. Sai kai ma sai ka gwada. Ran da ka shiga cikin wata matsala babu wanda ya sani ko shawarar liman karka nema don kar ma ka fallasa kanka. Kai ma sai ka tuna wani abu ka ce ya Allah idan abu kazan nan da na yi ne domin kai ya Allah don girman zatin ka ya Allah. Matsala kaza din na Allah ka warware mu. Kaga in Allah ya warware maka an karbi wancan, in bai warware ba kuma sai kai riba. Ka gyara aikin ka kwarai da gaske. Allah ya sa mu dace. To dun da aka ambaci yayi an gama. An ambaci na sama walau kanu aba'ahum, an ambaci na ƙasa aw abana'ahum, an ambaci na gefe gefe aw ikwanahum, an ambaci waɗanda suka watse aw ashiratahum. Inda an ce Allah ne to ba su sauraron kowa, idan an ce manzon Allah ne to ba su sauraron kowa. Wannan ita ce ka'ida. Ai la yanbaghi lil mu'minina billah, haramun ne ga waɗanda suka yi imani da Allah. Wal yawmil akhir, da ranar lahira, an yuhibbu su kaunati, wa yusadiqu su yi abokantaka, wa yuwalu su yi muwala manadallaha ta'ala, duk wanda yake adawa da Allah wa rasula, ko yake adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa shaqahuma, da duk wanda ya saba musu. Walau kana almu'adun la koda ko waɗanda suka saba din nan lillahi ta'ala wa rasuli, suka saba wa Allah da manzonsa, aqraban nas ilayhim, koda ko mafi kusancin mutane ne zuwa gare su, kal aba, kaman iyaye, allazi yajibu bi ruhum wa ta'atuhum, wanda wajibi ne ai musu da'a, ai musu biyayya koda ba musulmi bane, wala abana, da yara kanana sune ya'ya fil zatil akbad, wanda kusan sune zuciyan dan adam, wal ikhwan, da kuma yan uwa, an nasirina la, sune masu taimakonsa. Domin wani lokaci in aka zo aka ce ga dan uwanmu yana fama da abu kaza, sai ga yan uwansa duk sun rufu, su ce ba za mu yarda a ci mutuncinsa ba, ba za a taba mana dan uwa ba, ko da ko ba ya kyautata musu, wannan haniyya din za ta kama su. Saboda ta wajen dangantaka, dan uwa baya bari a tafi da dan uwansa. Akhaka akaka innama la akallahu qata'in ila alhayda biduni sila wala kira, haka ma sauran dangi aw alqabila, ko wanda suka fito kabila guda, allati yantamuna ilaiha wa yata'adharuna biha, wanda wannan lokaci suna taimako, wannan lokaci sai kaji mutun yana kira danginsa su zo su taimaka masa. Ana haka ko a zamanin annabi ma akwai lokacin da wata rigima ta kaure mutumin Madina, ya ce ya lalansar, ce mutanen Madina ku zo ku taimake ni. Shi kuma wancan ya ce ya lalmuhajirin, ya ce ya waɗanda suka yi hijira baƙi ku zo ku taimaka. Maza Allah ya ce subhanallah, da'awar jahiliya, da'awar jahiliya, ina tsakaninku za ku yi wannan? Ya ce ba zai yi ba. Ya za duk wanda za ka zai zo ya fito ya kira kabilansa, to ba daidai ba ne. Mai kunna fitina ne. Saboda wani lokacin aka kyale ka da kai da kabilan ka, ma ina za ku je? Yanzu ko zaɓe da ake mutumin da zai jawo kabilansa, wallahi inda za a gane, in aka kyale ki da kabilansa ba zai kai labari ba. Ya sa musulunci bai yadda a yi kira alal asabiyya, a yi kira bisa tribalism ba. Kuma duk wanda aka kashe shi a rikicin kabilanci ɗan wuta ne. Don ya mutu ba musulmi ba. Ba wanda ya ce ka kare ainihin kabilanka. Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ku kabilu daban-daban, a ƙarshe ce me? Lita'arafu. Duk wanda ya zo da zane ƙwaya-ƙwaya, wani ya zo da fashin goshi, wani ya zo tarwaɗa-tarwaɗa, wani ya zo da ɗan haske, duk ɗaya kuke. Ba wani bambanci. Wannan shi ne. Don haka la tajidu qauman yu'minuna billah, fa zaka taba samun mutanen da suka yi imani da Allah, wal yawmil akhir, da ranar lahira ba, yuwatuna man hada Allah wa rasula, suna kaunan waɗanda suka ketare iyakan Allah da manzonsa, walau kanu aba'ahum, ko da sun kasance iyayensu ne, aw abana'ahum, ko ƴaƴayensu ne, aw ikhwanahum, ko ƴan uwansu ne, aw ashiratahum, ko danginsu ne gaba ɗaya. Waɗannan ula'ika, waɗannan bayin Allah masu imani su ne ake magana a kansu. Kataba fi qulubihimul imana, Allah ya rubuta imani a cikin zukatansu. Fi qulubihim, fi qulubihim,
Anti akwai kirawoyi har guda uku a wannan wuri.
Ulaika kataba fi qulubihim al-imana, lalle Allah ya rubuta imani bisa zukatansu, wa ayyadahum bi ruhin min, kuma Allah ta'ala ya karfafa su da ruhu daga gare shi.
To malamai sun fassara ruhu ana mafiya yawa ruhu yana zuwa malaika Jibril ne. Wannan ana nufin cewa duk masu imani ainihin manyan bayan Allah waliye su ma suna tare da malaika Jibrilu, aka ce ba haka yake nufi ba. Ruhu anan wani haske na musamman ne daga wajen Allah, haske na musamman saboda suna da ƙarfin hali. Mutumin da babansa zai ce saba wa Allah ya Allah ya hana, ai yana da ƙarfin hali, ba domin ƙarfin hali ba da ba zai faɗa wa babansa haka ba, ko mahaifiyarsa za ta ce masa kaza ya ce a'a Allah bai yarda da wannan ba, baba balle matarsa ta faɗa masa wani abu ko ɗansa ya ce zai karkatar da shi. Sabanin mutanen yanzu, mutane da yawa a yanzu ya'yayensu suke halakar da su, duk inda ya'yayensu suke so su fiskanta nan suke fiskanta, shi yasa sai ga abubuwa duk a lalace suke tafiya. Allah ya kyauta. To waɗannan bayin Allah masu ƙarfin hali, Allah ya rubuta imani a bisa zukatansu, sa'annan kuma ya ƙarfafa su da ruhi na musamman da gare ki, wa yudkhiluhum jannatin, kuma zai shigar da su gidajen aljanna, tadri min tahtiha al-anharu, waɗanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin gine-ginen, khalidina fiha, madawwama ne a ciki har abada. Sannan kuma radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ya yarda da su, su ma sun yarda da shi. Kun ga wannan muhalli, abinda malamai suka yi ittifaki, malaman ahlus sunna wal jama'a suka ce duk inda aka ambaci manzon Allah annabi Muhammad ana yin masa salati, saboda annabi ya ce marowaci ne duk wanda manzukirtu indahu falam yusalli alayya, duk wanda aka ambace ni a wajensa bai mun salati ba. Kuma tunda Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi, a gaba sai ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ce ku yi salati wa manzon Allah. Kuma manzon Allah ya ce man salla alayya salatan wahida sallallahu alayhi biha ashara, duk wanda ya mun salati ɗaya Allah zai masa goma. Kun ga duk wanda ya goma Allah zai masa ɗari, duk wanda ya yi ɗari Allah zai masa dubu. To haka za ka yi ta tafiya, duk ba ka yi saka kure Allah ba sai dai an kure ka. Ina fata an gani. Saboda haka ba za ka ce annabi Muhammad ta ce radiyallahu anhu ba. Idan an ce annabi Muhammad sai dai a ce sallallahu alaihi wa sallam. To bayan manzo Allah kuma sai wani guru, sai manyan sahabbai. Duk wanda ya haɗu da annabi ya yi imani da shi ya mutu a kan musulunci, wannan shi ake kiransa sahabi. Shi ne in an kira sahabi sai a ce radiyallahu anhu. Shi yasa aka ce malaman da suke kiran Imam Malik su ce radiyallahu anhu shi ba sahabi ba ne, aka ce kuskure ne. Sahabi ne mai radiyallahu anhu. Tunda mun karanta annabi ya ce waɗannan sahabbai gafa matsayinsu la tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Manzo Allah ya faɗa ya nanata, ya gwada darajansu. To duk wanda yake ya tabbata sahabin annabi ne, to radiyallahu anhu wa radwan, Allah ta'ala ya yarda da shi, shi ma ya yarda da Allah, Allah ya yarda da su, su ma sun yarda da Allah. Amma Imam Malik ba sahabi ba ne, al-Imam Abu Hanifa ba sahabi ba ne, al-Imam Shafi'i Muhammad bin Idris Shafi'i ba sahabi bane, Ahmad bin Hanbal al-Shaybani ba sahabi bane, Ibn Hazm al-Andalusi ba sahabi bane. Duk waɗannan idan an kiraye su sai dai ka ce rahimahullah, Allah ya ji kayinsa, ko rahimahumullah, Allah ya ji kayinsu, amma ba radiyallahu anhu ba. To kaga manya-manyan malamai ma magabata wanda suka sanya harsashi iri daban-daban, malamai sun ce ba a yadda a ce musu radiyallahu anhu ba balle wanda ya zo a zamanin yanzu. Amma ba hana ka addu'a, ka yi ma kowa addu'a, Allah ya kare shi, Allah ya masa rahama, idan ya bar duniya Allah ya gafarta masa. Amma annabi salati ake masa, sahabban annabi radiyallahu anhu, bayan nan kuma to sai dai a ce Allah ya ji kayinsu, ko Allah ya gafarta musu. Wa yudkhiluhum jannatin,
Allah zai shigar da waɗannan bayin Allah masu kokari waɗanda suke kaunan Allah da manzonsa na gaskiya koda iyayensu da danginsu sun saba sukan yi watsi da su Allah zai shigar da su jannatin gidajen aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramai suke gudana a karkashin khalidina fiha kuma madawwama ne ciki har abada saboda sun shiga aljanna ba fita Allah ya sanya mu cikin su amin radiyallahu anhum Allah ya yadda da su saboda ayyukan da suka gabatar wa radwan kuma Allah tabaraka wa ta'ala sun yadda da shi saboda sakamakon da ya ba su ai saboda sun yadda da Allah ne ma shi yasa suka yi biyayya wa Allah har Allah ya yadda da su ulaika hizbullah waɗannan su ne rundunan Allah waɗannan su ne tawagar Allah waɗannan su ne ƙungiyoyin Allah waɗannan su ne mutanen Allah kuma waɗannan su ne ma'abuta Allah waɗannan su ne ahlullahi ulaika hizbullah waɗannan su ne rundunan Allah subhanahu wa ta'ala amma duk wanda zai zo ya ce muku yana son Allah baya kiyaye dokokin Allah yana son manzon Allah baya kiyaye sunnonin manzon Allah a fatan baki ne kawai ulaika hizbullah waɗannan su ne rundunan Allah ala ku saurara ya ku jama'a inna hizballahi humul muflihun lalle rundunan Allah su ne masu rinjaye ko bagade ko bajima ulaika ansarullah waɗannan su ne masu taimakon Allah wa junduhu su ne rundunan Allah allazina yamtasiluna awamira waɗanda suke bin dokokin Allah wa yuqatiluna a'da'a kuma suke yaƙan maƙiyan Allah ko da ko maƙiyan nan iyayensu ne ko danginsu وينصرون أولياء فكيتي مكم مصويا الله وليا الله ألا كثورارا إن هؤلاء الأنصار للي وأنما ستي مكيكينيا هم الفائزون دوني ما تسامن ببربو بسعادة الدنيا والآخرة دعينه ربون الدنيا للآخرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين abinda muka gada daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh